بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. بايا حقا ينقوى، السلام عليكم ورحمة الله. بركم من السادوة أولنا يمتين الله دي بكوي دوشا جماد الثاني يكرا تدبون أليه الرشاترة بايا هندر من صلى الله عليه وسلم لجمك زوا مدينة wanda dace da yammaci na 27 ga watan Bature shekara ta 1998 dan ci gaba da karatun kitabut tauhid. Babin da muka tsaya a baya, mun tsaya akan babu maja a fisihri, karshen babin da muka tsaya akan sa, babin da yake magana kan abin da ya zo na nassi game da hukuncin sihiri. A baya ko mun yi bayanin cewa shi abin da ake nufi da sihiri shine dukkan abin da sababinsa ya boyu, sai dai a ga tasirinsa a zahiri. To kuma yau babin da zamu shiga ciki, babu bayani shay'in min anwa'i sihiri. Allah ma surutuna da Allah ku ji. Babu bayani shay'in min anwa'i sihiri, wannan babi ne da yake magana dangane da bayyana wani abu daga cikin nau'ikan sihiri, waɗansu kala-kala da samfuri na sihiri. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن هيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ديتي قال أحمد ينعني إمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة سنن يقول سندي هري الزواء قطن بن قبيصة عن أبيه شيكم ياجد قبابنسا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال shi mahaifin nasa ya ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce, innal iyafata wattarqa wattiyarata min aljibti, innal iyafata wattarqa wattiyarata min aljibti. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal iyafata, lalle zaburar da tsuntsaye, wattarqa da bugun kasa, wattiyarata da tamfi, min aljibti, dukkaninsu suna daga cikin sihiri. Zaburar da tsuntsaye da bugon kasa ko zane a kan kasa da kuma tamfi yana daga cikin sihiri. Kala au, au fice cewa al'iyafatu zajirus sairi, abinda ake nufi da al'iyafa shi ne korar tsuntsaye, wato da za ka zauna da na ji daɗi ƙwarai da gaske. Al'iyafatu min zajirus sairi shi ne zaburar da tsuntsaye. To asalin zaburar da tsuntsaye kala-kala ne, ba kowane zaburar da tsuntsu ke zama laifi ba. Akwai tsuntsaye waɗanda ake farauta da su ko ada, wanda ake ba su horo na musamman, sai da in an zaburo da su don su kamo wani abu za su fahimta, idan kuma an dakatar da su su tsaya za su fahimta sai su tsaya. To irin wannan zaburar da tsuntsayen da manufar yin farauta, saboda an bai mu tsuntsayen horo na musamman, wannan babu laifi a addini. Amma zaburar da tsuntsaye wanda yake zama laifi irin wanda Larabawa ke yi a lokacin jahiliya shi ne a zaburar da tsuntsu ya tashi don neman sa'a. Yadda al'amarin yake, idan mutum zai wata harka ta kasuwanci ko neman aure ko wani al'amari mai mahimmanci, sai ya zo tsuntsaye suna kan bishiya, sai ya zo ya zaburar da su ta hanyar girgiza reshen bishiyar ko ta hanyar jifansu yana tsaye. To yayin da za su tashi din nan, idan sun bi damansa to shikenan tafa'ala, wato sai fatan alkhairi kan wannan abin da ya tasa mai, sai wa tsuntsayen sun bi damansa, wannan alama ce ta nasara ta sa'a. Idan sun bi hagun dinsa kuma ta sha'ama, to shikenan kuma sai ya shi umti, ma'ana ya dauka cewa yin wannan alama ce ta sharri kan abin nan da ya tasa mai. Wannan wata hanya ce ta duba wanda mutanen jahiliya suke amfani da ita, ta yadda tsuntsaye. An fahimta ku? To wannan shine al'iyafa, wannan asbarku kuma shine zane akan kasa. Wani daga cikin masu sharhin kitabut tauhid yace wallahi ban san yadda ake yin sa ba, amma dai wata hanya ce ta zane akan kasa wadda Larabawan jahiliya suke, wadda duba na iya shiga ciki, irin dubar da ake zane akan turbaya dan a hango maka ko a hango miki sa'a kan abin da zaka yi ko zaki. Dan wannan wani yunkuri ne na gane ilimin gaibu, gano alkhairi ko sharri, wanda ba wanda ya san wannan sai Allah. Duk wanda ya yi da'awar haka to kaga yayi shirka, wanda ya gaskata shi kan wannan ya yi da abin da yake shirka ne. To da haka shi ma wannan wani nau'i ne na sihiri. Asiyara ta kuma shine tamfi. Lafazin asiyara asalinsa ismul masdar ne. Akan ce tatayyara fi'li madi yatatayyaru mudari'i tatayyuran sai zanto shine masdar, amma asiyara ala wazni fi'ala shine wato ismul masdar ne. To shi abinda ake nufi da siyara, in za mu fassara shi a Hausa sai mu ce wato ainihin tamfi. Malamai na fassara shi a larabcansa a shari'ance da shari'a ta bashi don a gane shi a nisance shi, shi ne wato attasha'umu bi mar'iyyin aw masmu'in, tamfa wani abin ji ko wani abin gani. Abin ji kamar irin wanda suke tamfa kukan mujiya, cewa ko wani abu ka tasan mai yi sai ka tashi da daddare kana sa ran gobe za ka fara abin nan, cikin dare da ka farka ko da asuba sai ka ji kukan mujiya, to alama ce tarkin sa'a. Kaga tamfi ne wannan. Idan ka ji kukan zakara to alama ce ta sa'a. In ka ji kukan jaki alama ce tarkin sa'a. In ka ji kukan hasbiya alama ce ta sa'a. Haka dai tamfa wani abin ji ko wani abin gani, kamar mutum ya tasan mai yin abu, idan ya waye gari da sassafe ya ci karo, farkon wanda zai fara gabawa da shi a wannan safiya ya zanto makaho ne sai ce ba sa'a, kutulu ne sai ce ba sa'a, gurgu ne sai ce ba sa'a, amma ya tashi da safe ya gamu da mutum wanda yake salimul a'aba mai lafiyar gabbai sai ce to alaman sa'a ce. To tamfa abin ji ko abin gani, haka kuma tamfa zamani, kamar waɗanda suke tamfa ranar Laraba, kamar waɗanda suke tamfa watan Safar. Tun lokacin jahiliya Larabawa na tamfa watan Safar, aka kuma sun kasance suna tamfa watan Shawwal, ba su yin aure a cikin watan Shawwal. Har Aisha cikin hadisin Muslim take cewa annabi ya aure ni cikin watan Shawwal, ya kuma tare da ni cikin watan Shawwal, ni ko na fi dukkan wata ƴa mace dacewa da rabauta wajen soyayyar miji, inda abin ba alkhairi da ni zan tafi. Wannan hadisin Muslim ke. Kaga waɗanda suke tamfa zamani kamar Laraba ta farkon wata ko ta ƙarshen wata ko Laraba na ko menene, duk wannan wani nau'i ne na sihiri, bai halatta ba. Ha kuma tamfa bigire, ka tamfa wani gari, ka ce gari kaza da nake zuwa Fatauci, wannan ba sa'a. Gari kaza shine mai sa'a, gari kaza akwai sa'a, gari kaza ba sa'a, kazuwa kaza akwai sa'a, kasuwa kaza ba sa'a, wannan ma tamfa wannan shi ma nau'i ne na sihiri, domin ita sa'a ko kishiyarta al'amari ne daga Allah subhanahu wataala. Idan wani sharri ya same ka, Ubangiji ya kaddara zai same ka. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, da Allah ka riga waye ke ne sai ya, wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabraha. Yanzu da nabi ta kada na ketare wannan jumla, illa fi kitabin min qabl an nabraha inna zalika ala Allah yasir. Ba wata musiba da za ta sauka a kasa ko ta sauka a kawo nan ku ko mutane, face sai ta kasance rubutacciya a cikin lafin mahfuz, baka yi ta kauce mata ba. Illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika ala Allah yasir. Wannan dangane da musiba kenan. Ni'ima kuwa, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi taj'alun. Dukkan ni'ima daga wurin Allah take. Ashe ba daidai bane ka tamfa zamani ko ka tamfa wani abin ji ko ka tamfa wani abin gani, duk jingina tasiri zuwa ga wannan bangare ne daga cikin bangaren sihiri, kuma abin da ke kai mutum zuwa ga shirka, abin da ke fitar da mutum daga cikin musulunci idan ya wargi akai. Kun fahimci wannan da kyau? Da haka al-iyafatu dai ya zanto shine zaburar da tsuntsaye, as-sarqu kuma zane akan kasa, as-siyaratu kuma shine tamfi. Wannan as-siyaratu babi zai zo guda akan ta nan gaba, babu ma ja'a fi tatayyur ko kuma as-sayr kamar yadda bayani zai zo nan gaba. Abin da ya rage shine magana akan as-sarqu zane akan kasa. Hadisi ya tabbata cikin sahihi Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba labartawa sahabbai wani annabi da yake yin zane akan kasa. Dan haka da suka fahimci hanin yin zane akan kasa sai suka ce to abinda kace fa annabuwa ne na yin zane akan kasa. Sai ce dukkan wanda zanen shi ya zama irin nashi to babu laifi. Me wannan hadisi yake nufi? Ba wanda zai ya yawancin annabin ya zanen. Babu wanda ya sani. Abu ne na gaibu, ba za ka iya koyi da shi ba. In har ka samu damar ka yi irin nashi 100% to babu laifi. To kuma za ka samu irin nashi din ba sai in wahayi ne ya labarta maka, tunda ba kai zamani da shi ba. To kuma annabi bai faɗi irin nashin ba. Shi ne sahabbai suka ce wannan, wato malamai suka ce wannan abu da annabi ya faɗa yana daga cikin rataye abu da abin da ba zai iya yiwuwa ba a koye shi. wata hanya ce ta koyarwa cewa ba za ku taba yin irin nashin ba. Shi yasa ce wanda yake son nashi daidai irin nashi. To kuma in ba za ka yin irin nashi ba, ya zama me kenan sauran? Kuskure kenan. Dan kar a ga wancan hadisi ya dan rikitar. Wattarku al-khattu yukhattu bil ardi. Abinda ake nufi da attarku shine zane da ake yi kan kasa. Wato dan neman sa'a ta hanyar zanen. Amma zane da za a yi dan fitar da iyaka tsakanin kasa da kasa, tsakanin filin wane da filin wane, tsakanin gonar wane da gonar wane, wannan babu laifi. Amma zane da trip da manufar neman sa'a a yi zane kan turbaya, wannan da nufin yin duba, to ya zama tsafi. Waljibtu qala al-Hasan rannatu Saifan. Abinda ko ake nufi da aljibtu, al-Hasan al-Basri yace shine rannatu Saifan. Kururuwar shaitan, wahayi shaitan. Isnaduhu jayyid. Wannan hadisi Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab yace isnaduhu jayyid. Sai dai kuma bincike ya nuna hadisin dha'ifi. Saboda a cikin sanadinsa akwai rawi Hayyan Ibn al-Ala. Sun yi sabani game da sunansa. Waɗansu suka ce Hayyan ba tare da ambaci sunan babansa ba. Waɗansu suka ce Hayyan Ibn Abil Ala. An gane ku? Waɗansu kuma suka ce Hibban. Waɗansu suka ce Hayyan Ibn Umair. Ittirabin da aka samu wajen sunansa shine ya gadar da dha'ifancin hadisin, kamar yadda Sheikh Nasiruddin Albani ya dogon bayanin cikin littafin Ghayatul Maram fi taqrir ahadisi al-halal wal haram. Ghayatul Maram fi taqrir ahadisi al-halal wal haram. Karkashin hadisi na 299. A takaice dai hadisi dha'ifi ne ta fuskar riwaya. Amma ɗaiɗaikun waɗannan al'amuran da suka zo a cikin hadisin za su iya shiga karkashin waɗansu ayoyi da waɗansu hadisai kamar yadda sharhinsa zai zo nan gaba. Amma a jere da suke da wannan sanadin, sanadin hadisin dha'ifi ne. An fahimta ku? Wa li Abi Dawud wa an-Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihihi al-Musnad minhu. Haka kuma Abu Dawud da Imam an-Nasa'i da Ibn Hayyan ko Ibn Hibban kai fi sahihihi, wato wannan hadisi yazo. Wa an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انكر اودغا ابن عباس سين عبد الله بن عباس الله تكاري دا اغري كلمة هي تنسى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال الله صلى الله عليه وسلم الله سبت بريش ياتي من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. يتي من اقتبس شعبة من النجوم دكا وندي كوي ونبنغري من النجوم نئل من تولاري فقد اقتبس شعبة من السحر. تبت ياكو يون بنغري نئل من سحري إل من صافي. زاد ما زاد. زاد ما زاد. أبنتي زاد zai ƙara koyon sihiri ɗin ma zada, matuƙar ya ci gaba da koyon ilimin taurari. Gwargwadon abin da ya koya, gwargwadon yadda ya koyi sihiri. In ya yi da yawa, to ya koyi sihiri da yawa. In ya yi kaɗan, ya yi sihiri kaɗan. In ya yi tsakatsaki, ya yi sihiri tsakatsaki. Shi ne zada ma zada. Zada fi ta'allumin sihiri, ma zada fi ta'allumin ilimin nujum. Shi ne ma'anar hadisin. Ma'ana zada ma zada kenan. Wani hadisi malaki rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahihun. Imam Abu Dawud ya rawaito shi sanadinsa kuma sahihi ne. Haka kuma Ibn Majah ya rawaito shi a cikin sunan. Haka Imam Ahmad Ibn Hanbal, hadisi ne dai sahihi. To abinda wannan hadisi ke koyarwa, wato hatsarin da ke tattare cikin koyan ilimin taurari. To amma ilimin taurari malamai sun kasa shi gida biyu. Akwai ilimin taurari da nufin gane wani tauraro ne nasara ke cikinsa ko sa'a ke cikinsa, kamar yadda mutanen jahiliya suke yi, wanda suka raba ma kansu arzuka ko su yi ma kansu zaton sharri gwargwadon gudanar taurari. Za a ce wane ai an haife shi ne wata na kaza ga watan kaza, a daidai wannan lokacin tauraro iri kaza ya fito. To duk abin da ya faru ko bayan fitowar tauraro iri kaza, irin wannan abin alama ce ta alkhairi. Don haka alama ce ta cewa wannan yaro dan arziki ne. Alama ce ta cewa wannan yaro zai rabauta ko bayan girmansa, don an haife shi lokacin tauraro na wuri kaza ko lokacin tauraro kaza ya fito. To sai su dingina wannan tasiri na arzikin wannan yaro zuwa ga me, zuwa ga tauraro. Idan kuma aka haife shi a lokacin fitowar wani tauraron daban daga cikin tauraron da suke tamfawa, sai su ce to wannan alama ce kuma ta tabewa. To wannan abu Annabi ya rushe shi tun lokacin rayuwarsa, lokacin da ya zo a shekaran da ya zo sulhul Hudaybiya, ya kiriyo Umara bai samu zuwa ba, aka tsaya a Hudaybiya. A wani dare aka yi ruwan sama, Annabi ya tashi da asuba bayan ya yi wa sahabbai sallah, ruwa mamakon ruwan sama da aka yi a wannan dare, sai Annabi ya ribuci wannan lokaci don rusa wata aqida. Yace Ubangiji ta'ala ya ce, asbaha ibadi mu'minun bi wa kafirun bi, bayina sun wayi gari gida biyu, da mai kafir ce mun da mai imani da ni. Sai yace wanda yake mai imani din, man qala mutirna, wato wanda yake kafir ce din, man qala mutirna bi nau'i kaza aw bi nau'i kaza fa huwa mu'minun bil kawakib wa kafirun billahi ta'ala. Dukkan wanda yace ai an yi mana ruwa ne dan kasancewar mun fado cikin tauraro kaza, dan tauraro kaza da ya kunno kai shine sanadiyar ruwan sama, yace to wannan yayi imani da taurari, ya kafirce mu Allah. Amma wanda yace an yi ruwa domin Allah ya ga dama, wannan yayi imani da Allah, ya kafirce mu taurari. Sai Annabi ya rusa wannan aqida a cikin wannan hadisi nake. Haka Annabi ke ribantar lokaci wajen yin wa'azi, ya ribaci munasabat da wani abu ya faru, da dumudumin sa sai ya shigar da abin da yake so ya shigar na koyarwa. A takaice dai, jingina mu tauraro tasirin abu. Ko a ce idan an ga tauraro iri kaza ya gitta, to babu alheri. Idan tauraro kuma iri kaza ya gitta, wato akwai alheri. To duk wannan shine abin da ake nufi da koyon ilimin taurari da ke kunshe da koyar da tsafi kenan. To irin wannan tsafi ne, duba ce, rufa'ida ne, bokanci ne, da dukkan abin da Allah ya haramta. Duk wanda ya amfani da taurari ta irin wannan hanyoyin, to alal haqiqa ya koyi wani nau'i daga cikin nau'ikan sihiri. Ba a jingina wa tauraro tasiri, ba ya da iko. Kaga tauraro wani kaukab ne karami, bai kai girman wata ba ko, bai kuma kai girman rana ba. To ko da rana da wata ba su da tasiri, ballanta na tauraro. Don haka lokacin da Ibrahim alaihi salam dan manzo sallallahu alaihi wasallama ya rasu, waɗanda suka rinka raɗe-raɗin cewa wannan lokaci ya dace da an samu kutufin rana, shi ne dushewan haskenta, sai waɗanda suka rinka raɗe-raɗin cewa don saboda mutuwar Ibrahim ne. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa al'umma bayani, inna shamsa wal kamara ayatani min ayatillahi ta'ala la tankasifani li mauti ahadin wa la li hayatihi, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, yace rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah, alamu ne da ke nuna samuwar Ubangiji din, dan samuwarsu zai saka gane lalle akwai wanda yi su, dan ba su suke kansu da kansu ba. Dan haka hasken su baya dishewa dan an haifo ni ko dan wani ya mutu. Saboda haka a ce dukkan waɗannan kawakib da muke gani a sama ayoyi ne na samuwar Ubangiji, su ba su da tasirin komai a karan kansu. An fahimci wannan da kyau? To wannan ilimin tauraro na farko kenan, wanda shine wannan hadisi ke magana akai. Amma ilimin tauraro na biyu shine yin izina da taurari dan gane lokuta, dan gane alamar saukar ruwan sama, dan gane alƙibla, dan gane bangarori sasanni gabas, yamma, kudu da arewa. Wannan Larabawa tun a lokacin jahiliyyansu, idan ɗimuwa ta kama su da rana, suka bari dare yayi taurari su fito, har su gane cewa to taurari iri kaza galibi duk inda kaga ya fito daga gabas yake, tauraro iri kaza kuma daga yamma yake, sai su gane hanyar da za su tafi su tafi garinsu. A kuma lokacin salaf, waɗansu daga cikin sahabbai tabi'ai da suka gabata, sukan yi izina da fitowar taurari don gane ina ne alƙibla. Idan sun yi tafiya, sun yi makuwa, sun kasa gane alƙibla lokacin sallah ya yi, sai su yi amfani da taurari don gane ga alƙibla, ga inda Makka take, don a fuskance ta a yi sallah. Haka akan yi izina da tauraro don gane lokacin ruwan sama. Akwai taurarin da ba sa fitowa sai yana dab da wata ɗaya kafin saukar ruwan sama, sai yana dab da kwana 20 kafin saukar ruwan sama, ko kwana 40, ko kwana 5, ko kwana 10. Da zaran sun gansu, sai su gane lallai nan da kwana 5 ko 6 ruwa na tafi. Wannan kuma Ubangiji ne ya sa su a matsayin nawami, wato waɗansu al'amurra da suke shiryar da mutane a sama. Don haka Allah ya ce, wa alamatin wa bin najmi hum yahtaduna. To irin wannan ilimin taurarin babu laifi, da shi ne masu sanya kalanda suke amfani, da shi ne waɗanda suke sanya lokutan sallah, cewa ana sa ran rana za ta yi zawali lokaci kaza, ana sa ran lokacin la'asar zai shigo karfe kaza da minti kaza, ana sa ran lokacin magariba, isha'i, asbahi zai zo lokaci kaza, ana sa ran wannan wata zai kare a rana ta kaza, wata mai kama zai fara a rana ta kaza. Duk wannan da irin wannan ilimin taurarin ake amfani, irin wannan babu laifi, har waɗansu malaman fiqhu ma suka ce fardu alal kifaya ne, dole a cikin musulmai a samu wanda suka iya wannan. Saboda ko za ku samu kanku a cikin rikicin ruwan sama da damana, ta yadda rana ba ta fito ba, ballantana ku yi izina da ita, ku kalli inuwar ku ku san ta bar tsakiya a ce azhar ta yi, ku kalli inuwar ku ku ga cewa duk inuwa ta yi daidai da ku ku gane me la'asar ta yi. To kun ga ilimin taurari shi zai ba ku dama ku gane cewa tun daga agogo a hannunku lokaci kaza rana ana sa ran shi ne ya dace da lokacin sallah, wanda a daidai lokacin agogo yana karfe kaza da minti kaza kenan. To sai suka ce ya zama fardu alal kifaya neman ilimin taurari ta irin wannan hanyar. Kuma da irin wannan ilimin taurarin ne ake iya fitar da map na duniya, ko map na Afirka, ko na Najeriya, ko na waɗansu ɓangarori, galibi ana yin amfani da irin wannan ilimin taurarin. Shi aibin da ke cikin irin wannan da ya gamu da maguzanci na ƙasar Turai a yau, abu ne wanda alama ce Allah ya sa idan kun ga kaza to akwai alamar kaza zai faru. To abin zai zo ya iya ku ga wannan abu ya faru, ku sake ganin ke faru, ya maimaitu sau biyar, sau shida, sau bakwai. A na takwas kuna tsammanin zai faru, kuma sai Allah ya karya wannan ka'idar don wata ganin dama tashi ya nuna gajiyawarku da kamalin mulkinsa. To ya kamata inda musulmai ne suke amfani da wannan ilimin sai su musulantar da shi ilimin, yayin da suka hango cewa gobe lokacin muktarin azhar zai fara ƙarfe 12 da kwata ko da minti 25 sai insha Allah. Gobe iska za ta taso daga gabas maso kudu ta kuma yi yamma maso arewa sai su insha Allah. Gibi ana sa ran za a yi ruwan sama don saboda alamu sun nuna haka, ga tauraro iri kaza wanda in ga ya fito ka yana fitowa ne kafin saukar ruwan sama da sa'a kaza ko rana kaza ko kwanaki kaza. To sai a ce insha Allah, inda musulmai ne ke yi sai su yi wannan. Amma tunda aka bar ilimin a hannun arna shikenan, haka za su fito a gidan talabijin ko a gidan rediyo sai kawai gobe za a yi ruwa. Ba abin da ya dame su, jibi za a yi ruwa, shekara mai zuwa rana kaza ga watan kaza za a yi dare biyu, kaza kaza za a yi kaza. To shi yasa sai su faɗa sai kaga ya faru, sai ya rikitar da kai, wannan baya cin karo da addini. Wani lokacin za a ga sun faɗa kuma bai faru din ba, sai ce abu kaza zai faru ya faru, wannan dan Allah nuna musu gajiyawarsu. Shi ne amfani in musulmi ne ke yi sai ce haka muke tsammani, haka alamu suka nuna insha Allah, in Allah ya so, in dai ba an samu kuma canji daga wajen Ubangiji ba, in musulmi ne haka ya kamata ya ce. Ina fatan wannan bayani ya gamsar. Da haka wannan hadisi na cewa man yaqita basati'atan minan nujumi faqad yaqita basati'atan minas sihri, duk wanda ya koyi wani bangare na ilimin taurari to ya koyi wani bangare ne na sihiri, zada ma zada, zai ƙara kotsawa cikin koyon sihiri ma zada, matukar ya ci gaba da koyon ilimin taurari din nan. To shine muka ce shine wannan tashi na farko da muka yi magana na yin duba da taurari da sauransu. Wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi, kuma sanadinsa sahihi ne kamar yadda muka riga muka gabatar. Amfanin sanya wannan cikin babu bayani shay'in min anwa'is sihiri, dan a nuna yin duba da wannan taurari din wani nau'i ne na sihiri, koyon ilimin taurari dan yin duba da shi, dan gane tauraro kaza na dauke da sharri, tauraro kaza na dauke da alkhairi, ka rinka fassara wa mutane abin da dinsu, ka ce wani an haife shi ranan kaza ga watan kaza, a lokacin tauraro kaza na cikin burji kaza, da haka alama ce ta cewa tababbe ne, ko alama ce ta cewa za a yi wani gawurtaccen mai kuɗi ko hamtakin ɗan siyasa, wannan duk sihiri ne, ƙarerai ne, ma anzalallahu bihamdihi sultan, tun da ne mutanen jahiliya suke annabi ya zo yana hana su. Walin nasa'i min hadisi abi hurairata man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara wa man sahara faqad ashraka wa man ta'allaqa sa'an wukila ilayhi. Wannan hadisi Imam an-Nasa'i ya rawaito daga cikin hadisin Abu Huraira, ruwayan Abu Huraira, man aqada uqdatan thumma nafasa fiha, duk wanda ya kulla wani kulli sannan yayi tofi a cikin sa, faqad sahara, hakika yayi sihiri. Wa man sahara faqad ashraka, wanda ko yayi sihiri to lalle yayi shirka. Wa man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi, wanda ya ratayi da wani abu wajen zai amfanar da shi ko cutar da shi ba Allah ba, wukila ilayhi, za a jingina shi zuwa ga wannan abin ya bashi kariya, ma'ana sai Allah ya fita daga cikin zarafinsa, daga cikin al'amuransa. Wannan hadisi a bisa ga wannan jeri nashi hadisi ne da'ifi. Al-Imam Zahabi ya da'ifanta shi cikin littafin Mizan al-I'tidal fi Naqd ar-Rijal, haka Sheikh Nasiruddin al-Albani cikin da'iful Jami', lambar hadisi na 5714, haka hadisi ne da'ifi. Amma ma'anonin da ke ciki na cewa yin kulli tare da yin tofi a cikin kulli din nan nau'i ne daga cikin nau'ikan sihiri, wannan ya tabbata. Dama aya nan cikin suratul qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad. An-nafathat wadanda suke yin tofi fil 'uqadi cikin kulle-kulle, ma'ana su samu wani zare su rinka yin tofi a ciki. To shine Ibn al-Qayyim ke cewa shi galibi mai sihiri duhun zuciya ne da munin zuciya din sakamakon ba alkhairi a cikin ta. To wannan zuciyar sai ta zanto mummunar zuciya mai kunshe da sharri. Yawun da zai fito bakinsa lokacin da yake karanta sunan rauhanai, yawu ne mai kulle da sharri da dafi, kuma ya dace da ambaton sunan wani aljan wanda ya sa'ilu bihi, yake neman agajinsa don cimma manufarsa na yi wa wancan sihiri ko yi wa wani sihiri. Yace to sai sharrin zuciyan nan da sharrin yawun bakinsa din nan da sharrin aljinan da aka kira din nan su haɗu gaba ɗaya su cutar da wanda aka nufata wajen a cutar da shi mace ko namiji da ganin daman Allah. Bi qadrihil kauni la ash-shar'i, da kaddara wasa ta kaunu ba lamun cewarsa ta shari'a ba subhanahu wa ta'ala. To da kaga akwai masu irin wannan sihirin wanda za su rinka kulli a cikin wani ko zare ko a jikin wani ulu ko jikin wata igiya ko jikin wani tsumma, suna kullawa idan suka kira sunan aljannin suka kira zuciyar suna nufatar wanda ake so a yi wa sharri. Zuciyar na kulla aniyar me suke so ya same shi, karayan arziki, bebantaka, kurumtaka, hauka, can inna, duk iyar da zuciyar su ta kulla musu. Zuciyar na kulla da wannan har sai na furtar da wannan mummunan yawo ga kuma sunan aljan da aka kira sai su kulle. Irin kullan da ba inda za ka iya kunce shi, ta sake sai su sake wani kulli, ko su je su binne a inda mutum zai ketara, ko kofar ɗakinsa, ko ƙarƙashin gadonsa, ko a rataya masa ka, ko dai wani wuri inda za a je a binne inda ba zai iya gani ba. Sai Ubangiji Ta'ala da ƙaddarawarsa wannan abin ya samu mutum don jarrabar bayi, jarrabar shi wancan wanda aka yi wa abin Allah ya so ya jarrabe shi kenan, ta wata cuta ta same shi. Ta yi ta zanto ita ce sanadiyar kankare zunubansa ya shiga aljanna gobe kiyama, in ya zanto bawa mai haƙuri mai mayar da al'amari zuwa ga Allah. Ta kuma hanyar jarrabar waɗancan wato su kuma su ga cewa su suke da tasiri, alhali ko Allah ya ce wa ma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi idnillah, ba su isa cutar da wani da sihirin nan ba sai fa in Allah ya lamunce ya ga dama. An fahimta ku? To wannan ganin damar Allah ɗin ita ce ke sa a cutar da wani ko da sihiri ko da waninsa. Da ganin damarsa ne waɗansu annabawan aka kashe su, irin yadda banu Isra'ila suka rinka yi. Allah ce fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun, sun karyata waɗansu annabawan kuma sun karkashe su. In ba haka ba Allah na ba annabawa kariya, amma ya ga damar abin ya same su don wannan ya zanto musu sanadiyan daukakar darajar su gobe kiyama. Da wannan kaddarawan ne kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi masa rauni a filin yakin Uhud, aka fasa masa kai har kuma aka karya masa haƙori da sauransu. Da wannan kaddarawan ne kuma aka fasa masa kai lokacin da ya je Ta'if da sauran dai waɗansu abubuwa da suka rika samun annabawa a waɗansu zamanna daban-daban. Ba wai dan Allah bai iya kariyar ba, a ya so ya jarrabe su annabawan dan ya ƙara ɗaukaka matsayinsu. To haka kai ma za ka ga wani lokacin Allah ya so ya jarrabe ka. To sai dai kuma Ubangiji Ta'ala ya kaddara mana rigakafi, shine karanta qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas, haɗe da qul huwallahu ahad. Mutum ya dinga karantawa yana tofawa, yana shafe jikinsa idan ya zo kwance barci, ya tofa su kafa uku ya shafe jikinsa, haka ya ja ayatul kursiyu, haka ya ja ƙarshen suratul baqara ayoyin nan guda biyu. Annabi ce duk wanda ya karanta su cikin dare sun ishe shi kariya a wannan daren. To sai ka ga bi idnihi ta'ala duk yadda za a yi maka sihiri ko a yi miki sihiri ba zai tasiri a kanki ba. To sai dai in Allah ya ga dama kana yin wannan din kuma abin ya zo ya same ka. Ibn Taymiyyah ke cewa akwai addu'ar da za ka yi ta yi akan Allah ya ansa maka, ya ce amma abin da kake jin tsoro sai ya same ka, haka kawai Allah ya ga dama dan ya ɗaukaka matsayinka gobe kiyama. A baka ladan addu'ar, a baka ladan haƙuri kan wata cuta da ta same ka, ba dan Allah baya san ka ba, ba dan baya ansa addu'a ba, ya ajiye ma ladan addu'ar sai gobe a can. Saboda kada ka ɗauka idan kai addu'a Allah bai biya maka ba, kada ki ɗauka ke mun mana in kin yi addu'a Allah bai biya miki ba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya tabar da mummuni mace ko namiji matuƙar ya yi addu'a. Allah shi mana gaban kata. Amin. Wa ibn Mas'ud anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal ala hal unabbiukum mal'adhu hiya an-namimatu alƙalatu bainan nas rawahu muslim. An karɓo wannan hadisi daga Abdullah ibn Mas'ud, Allah ya ƙara yadda a gare shi, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, yace manzon Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi, yace ala ku saurara ku ji, wannan shine harful istiftahi, harfi da ake buɗe jumla da shi dan jawo hankalin wanda ake masa magana ya saurara. Al unabbiukum mal adhu, in ba ku labarin me ake kira al adhu, wannan alamar tambaya alama ce ta zabular da yunwarka ta san labari. A faɗa maka haka sannan a kawo maka labarin, labarin ya fi daɗi sama da a koro maka shi ba tare da wannan muqaddimar ba. Shi yasa Allah ke cewa hal unabbiukum bil aktharina a'mala, ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, a unabbiukum bi khairin min zalikum. Allah ya maimaita wannan a cikin alqur'ani dan zaburar da motsar da kwaɗayin ɗan adam da mayatarsa ta san labari, saboda ya ce ina so a labarta mu. Hal unabbiukum mal adhu, in labarta muku menene al adhu, kalman al adhu, kai mun hakuri mana, ai shi yasa zan yi bayani yanzu. Al adhu zaka wa ainun fataha wadadun kai mata dauri, al adhu haka take a larabce. In ka ga wani a rubuce ma cikin littafinka ba wannan ba, gyara sakamakon furtawa da na yanzu. Al adhu zaka wa ainun fataha wadadun kai mata dauri, abin da ke gaba hakuri ne ba takuri bane ba. Hal unabbiukum mal adhu haka yake a ruwaya ta cikin Muslim, amma malaman lugha su kuma suna yin dabtin kalmar, sai su yi wa ainun kasra, sai su yi wa dadun fataha al-idahu, al-idahu a lugha kenan. In ka duba kamus na lugha da littafin Garibul Hadis haka suka rubuta ta, amma yadda annabi ya furta ta a ruwaya al-adhu, kaga yanzu kake da ladin gyarawa, karkaci gyara na tun kafin. Al-unabbiukum mal adhu, shin kuna son in ba ku labarin me ake kira da al-adhu? Kalman al-adhu a larabce shine al-buhutat, kage, wato ƙarya shine al-adhu. Kuna son in ba ku labarin menene hakikanin abin da ke ansa sunan buhutan, kage, hakikanin abin da ke nuna sunan ƙarya, wanda ƙarya ke gaskatuwa a kansa, biyan na nemato ita ce gulma. Al-qalatu bainan nas, wato ainihin shi ne kai kawo tsakanin mutane da labari. Al-qalatu bainan nas ay naqalul qawli bainan nas, tirasar magana tsakanin mutane, ka ɗauki wannan magana daga wurin wannan ka kaiwa wancan, ki ɗauko magana daga wurin wance ki kaiwa wance, ka ɗauki magana daga wannan majalisi ka kai wancan majalisi, wannan shi ne al-adhu, gulma, annamimanci, yawo da wutar baka, an ce sun ce, ka ɗauki magana anan ka kai nan, ka ɗauka anan ka kai nan gurin, shi ne aikinka. To wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce al-qalatu bainan nasi, wato ita ce al-qala tsakanin mutane, wato yawo da annamimanci tsakanin mutane. To menene hikimar kawo wannan hadisi karkashin wannan babi? Babu bayani shay'in min anwa'i sihir, dan a nuna annamimanci nau'i ne daga cikin nau'ikan sihiri. Saboda kamar yadda muka bayani wajen ta'arifin sihiri, shine abin da sababinsa ya boyo. Sai ka ga ba ta kunni tsakanin wani da wani, baka san me ya sababinta ba, saboda sababin nata a fili yake ko a boye, sakamakon wani ya shiga tsakaninsu. Wani ya shiga tsakanin wani da wani abokinsa, wani ya shiga tsakanin ɗa da uba, wani ya shiga tsakanin wa da ƙani, wani ya shiga tsakanin mata da mijinta, wancan ta shiga tsakanin kishiya da kishiya, wancan ta shiga tsakanin wancan da wancan. Wannan wani nau'i ne na sihiri. Abin da ya haɗa su siffa da sihiri shine kasancewar sihiri sababinsa a ɓoye. To ita ma wannan annamimanci sababinta a ɓoye yake, sai dai kawai a ga tasirinta a zahiri. To haka sihiri ma sababin a ɓoye yake, baka san kulumbotan da mai sihiri yayi ba, sai dai ka riƙa ganin kamar tasirin abin a me a zahiri. To shi yasa ake sa su a babi guda. Sai dai kamar yadda muka bayani tun wancan lokaci, shi sihiri da ma'anar cewa shine duk abin da sababinsa ke ɓoye, sai dai a ga tasirinsa a zahiri. To wannan ya kasu kashi biyu, ko imma dai wanda aka yi amfani wajen kiran sunan aljanu, wanda aka yi istikhdamu shayatin, aka aiwatar da shaitanu dan cutar da mutum dan wannan, to kaga wannan yana kaiwa zuwa ga kafirci. Imma kuma wanda aka yi amfani da wani abu na ɓoye, shine kamar a baka wani abu ka sha wanda zai kwace maka iradanka. Mun yi bayanin wannan a baya, akwai nau'in sadadari na abin sha, ko nau'in allura da za a yi wa mutum wanda za ta kashe masa dukkan jikinsa. Kaga an gade duka a jikin gabansa baya amfani da su, amma sababin a zahiri yake ko a boye, a boye yake. Kaga sihiri ne shi ma wannan, duk da cewa sinadari ne. To ita wannan sai dai a kira ta da sunan zalunci ko ta'addanci wa gangan jikin dan adam, ko ta'addanci ga dukiyar mutum in ya shafi kayi haka ne dan ka raba shi da dukiyarsa, ko duka biyan wato ka raba shi da lafiyar jiki kuma da dukiyarsa. Shi wannan tunda ba istikhdamu shayatin bane, ba kafirci bane, sai dai ya zanto me kaba'ira ta cikin kaba'irai, don kayi zalunci, don kayi ta'addanci ga dukiyar wani ko jikin wani. Sai dai muka ce akan yi amfani da irin wannan sinadarai da ke hanawa dan adam tunani a wani lokaci, li gharadin ma'zunin fihi shar'a, don wata manufa da an yi izini gare ta a shar'ance. Kamar za a yi wa mutum operation a asibiti, za a yi masa tiyata, kaga likitoci za su yi masa wata allura wadda za ta dauke masa hankali tsawon awannin da ake jin za a farka cikinsa zuwa dinki bai farko ba. To kaga wannan a ma'ana ta ruga wani nau'i na sihiri, amma wannan zai zama haramun kenan? Wannan zai zama to shirka kenan? Bai zama shirka ba, bai zama to haramun ba, saboda an kwace ma iradanka, an kwace maka shi'uri, shine feeling din da kake da shi, ba dan komai ba, dan saboda taimakonka wajen cire maka cuta iri kaza daga jikinka. Amma kamar yadda muka faɗa a makon baya, muna cikin bayanin cewa idan ya kasance an yi amfani da irin wannan sinadari, wato ainihin da zai kwacewa mutum iradarsa, dan ya kasance a cuce shi, a raba shi da dukiyarsa ko a cuci gangan jikinsa, to wannan bai zama sihiri ba, sai dai a ce wato ya zanto ta'addanci ga rayuwar ɗan adam. Amma idan aka yi amfani da shi don dukkan wata manufa ta taimakonsa, kamar mahaukaci a yi masa wata allura don ta hana shi dukan mutane, ta sa ya zama sololo sai yadda ka ja shi, akwai irin wannan allurorin. To wannan suna ansa sunan sihiri, sai dai a ce a lugance irin wannan sinadarin amfani da shi sihiri ne, sai dai a ce amma ba bai kai kafirci ba, ba kuma zalunci ba ne ba, domin an yi amfani ta hanyar da shari'a ta yi izini a yi amfani da shi. Kun fahimta ni da kyau? To sai mu dawo mu gina cewa annabi minci da annabi sallallahu alaihi wasallam ke magana a kansa shine yawo da magana tsakanin mutane. Ka ɗauki maganar wani ka kawo wani, ko ta wance ka kawo wance, wannan shi ma sihiri ne, amma bai kai kafirci ba, sai dai a ce kaba'ira ta cikin kaba'irai. Alqalatu bainan nas shine ɗaukan magana tsakanin mutane dan bata tsakanin mutane. Kuma dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yadkhulul jannata qattatun, shi wanda yake annabimanci ba zai shiga aljanna ba. Wannan wa'id ne, wato narko ne ko barazana daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana yi wa mai annabimanci barazana da rashin shiga aljanna. Haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cikin hadisi yin annabimanci tsakanin mutane yana cikin abin da ke haifarwa da mutum azaban kabari. Kamar yadda ya wuce kaburbura guda biyu ya nuna ana yi musu azaba, ɗaya daga cikinsu kasancewar baya tsarki idan ya yi fitsari, ɗaya daga cikinsu kasancewar yana yawo da annabimanci tsakanin mutane. To wannan yawo da annabimanci din kaba'ira ce daga cikin kaba'irai, kuma yana ansa sunan sihiri, sai dai bai kai ga yadda za a ce mutum ya kafirta ba. Wani hadisi wato Imam Muslim ya rawaito shi. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسهرا. ولهما يا تبت تكنسو معنى تكن للتافن الإمام البخاري دا الإمام مسلم أنكر بو حديثي لقى عبد الله دان عمر الله شكاري جاء قليس جيد مهي كنسا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي للي أن نبي زرادة منشن الله سبت جريسي ياتي inna min al bayani lalle daga cikin bayani la sihra, akwai sihiri, lalle cikin bayani akwai sihiri. Abinda ake nufi da bayani shine furuci da zaka yi da baka. Ubangiji ta'ala khalaqal insan allamahu al bayan, arrahmanu allama al qur'an khalaqal insan allamahu al bayan. Da ubangiji ya halitta dan adam sai ya sanace shi yadda zai magana. Sabanin dabba ita ba ta magana, amma dan adam yana da damar yin magana. To annabi sallallahu alaihi wasallam ce lalle a cikin magana akwai sihiri. Sai malamai suka ce min din nan ta ba'idiyya ce, ba kowace magana ce take zama sihiri ba, wani nau'i daga cikin magana. Magana ta ce wa zan je wuri kaza, zan yi abu kaza, ina jin yunwa a bani abinci, ina jin kishirwa a kawo min ruwa in sha, ina son in yi kaza, wannan ba ta zama sihiri. Dan kowanne na iya wannan, babba da yaro kowa na iya wannan, da bigidaje da mai basira kowa na iya wannan. amma maganan da annabi ke nufi da ma'anan sihiri ita ce fasahar magana, zaka'in magana, iya tsara magana, ta yadda idan ka faɗa za ka karkatar da hankalin mai saurare zuwa gare ka. Idan kana yi ba zai iya yin wani abu ba sai in ka daina. In ka ga dama ka sa shi kuka, in ka ga dama ka sa shi dariya. Karkatar da hankalin jama'a lokacin da kake magana ya zanto suna saurare ba sa so ka daina. To irin wannan daɗin maganar shi ne annabi ya sa masa suna sihiri. Wanda ko ba kowa Allah ke ba wannan ba sai da daiku cikin mutane. Kuma galibi ba ilimi bane wannan daɗin maganar. Za ka ga wani yana da ilimin amma ba ya da harshen da zai jawo hankalin mutane su fahimci me yake so yake. Wani kuma ilimin kaɗan ne amma yana da wannan daɗin baki ɗin. Wani ma gaba ɗaya babu ilimin amma mutane ba sa iya gane bambanci tsakanin ilimi da daɗin magana. Zai iya ƙera magana wanda abin da ya faɗa musu kowa ya sani, amma ba kowa ke iya shigar wa mutane wannan bayanin ta hanyar da ya shirga ba sai ya zama abin saurare. Saboda hanyar da ya shigar musu da wannan magana. To shine annabi ce inna minal bayani la sihra. To sai malamai suka yi sabani, shin wannan hadisi yana zargi ne ga daɗin baki ko yana yabo ne ga daɗin baki? Fasahar magana, iya magana, iya shirye zance ka zanto abin saurare cikin jama'a, shin wannan abin yabo ne ko abin zargi ne? Gashi dai annabi ya sa masa suna sihiri. Waɗansu malaman sai suka ce a nan gurin abin zargi ne, annabi yana zargi ne dangane da daɗin baki. An bai da ko bai kamata ba ka zama mai daɗin baki. Waɗansu suka ce a ba zargi ne annabi yake ba, yabo ne yake yi, yana yabon masu daɗin baki ne. To waɗansu malaman suka ce duk ba wannan za mu kalla ba, ba daɗin bakin ne abin zargi a karan kansa ba ko abin yabo a karan kansa ba, hanyar da aka aiwatar da shi, manufar da ta sa aka aiwatar da shi. Idan ka yi amfani da daɗin baki da iya magana da fasahan harshe da zalaka don ka jawo mutane daga saɓa ma Allah zuwa yi wa Allah ɗa'a, don ka ɗora mutane akan tafarkin gaskiya ka cire su daga tafarkin ɓarna, to wannan ya zama abin yabo. Idan ka yi amfani da fasahan magana da zalaka da zakakuranci na magana don ka ɗauke mutane daga tafarkin gaskiya zuwa ga ɓarna, to ya zama abin zargi. Don ka cire su daga yi wa Allah ɗa'a zuwa yi wa wani Allah ɗa'a, don ka kautar da su daga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tafarkin wani, to wannan ya zanto abin zargi. To annabi sai inna minal bayani la sihra. Don haka idan ana nufin cewa bayani a nan shine yin amfani da daɗin magana don jan mutane zuwa ga gaskiya da tunkuɗe su daga kan ɓata, ɗora su kan turba madaidaiciya, sai zanto sihiri a nan cikin nau'ika ne daga cikin sihirin da an halatta maka. Ana nufin daɗin magana wanda aka halatta ke. Don haka yace babu ma ja'a fi bayani anwa'i sihiri, nau'ikan sihiri, wanda yake shirka da wanda yake haramun bai kai shirka ba, da wanda yake kila ma ja'izi ne, da wanda yake kila ma azunun fihi ne. Kaga ashe kalmar sihiri din tana da faɗi kenan. An fahimta ko? Tana da faɗi kenan Allah. Tana da faɗi a shari'ance. Amma idan ya zanto daɗin maganar da ake amfani da shi ne don ɗora mutane kan ɓarna, kautar da su daga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to irin wannan daɗin maganar sai ya zanto abin zargi. Sai ya zanto sihiri ɗin a nan gurin ba kalmar sihiri ne ta yaban abu ko nuna halarci ba, sihiri ne ta nuna haramcin abu. Don baya halarta mutum ya zanto mai kira zuwa ga ɓarna. Kowa so ake ya zanto mai kira zuwa ga tafarkin Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kai kirayi mutane zuwa ga tafarkin Ubangijinka. Irin wannan fasahan harshen kanta annabawa ma sun roƙa. Annabi Musa alaihi salam ya roƙi a turo ɗan uwansa Haruna tare da shi, ba dan komai ba sai dan saboda ya fi shi iya magana. An gane ku? Cikin addu'o'i guda huɗu da yayi, farko rabbi shrah li sadri, na biyu wa yassir li amri, na uku wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, na huɗu fa waj'al li waziran min ahli Haruna akhi, ka sanya mun mataimaki daga cikin iyali na, daga cikin dangin gidanmu, daga cikin family dinmu, ka dauko wani annabin ka hada shi tare da ni a matsayin mataimaki. Shine Haruna dan uwana. Usudud bihi azri, karfafa dan tsena tare da shi. Wa ashrikhu fi amri, ka kigar da shi, ka taranyar da shi cikin al'amari na, mazanto manzanni biyu lokaci guda. To ya faɗi hikimar da tasa ya roki a turo annabi Haruna. Na farko, dan su haɗu su rinka yin ibada tare, kai nusabbi haka kasira wa nadhkuraka kasira innaka kunta bina basira. Na biyu kuma, dan Haruna ya fi shi daɗin magana. Wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarida an yusaddiquni inni akhafu an yukazzibun. Yace dan uwana Haruna ya fi ni fasahan magana, ya fi ni fasahan harshe, ya fi ni intelligence yadda za a yarda. Dan haka a turo shi tare da ni. Allah ce sanashuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akum alghalibun. Kan cikin suratul qasas kenan. A cikin suratul taha yace qala qad utita su'ulaka ya Musa, abinda ka roka an baka. Harunan ya tafi a matsayin manzo tare da kai, ya je yayi dadin maganar ku isar da manzancin. To wannan kaga adalci ga kai kenan. Annabi Musa ya san kansa kuma ya tsaya daidai matsayinsa. An saukar masa da littafi, an bashi abin nan, amma yace ga wanda yake da dadin magana a turo shi mutufi tare. Idan annabi ya nemi mutumiki, to waye kuma cikin masu wa'azi wanda ba zai nemi mutumiki ba? Min babu aula gairun nabi, yafi kowa bukatuwa zuwa ga neman mutumiki. Kuma neman mutumiki din nan, kai idan kaga wanda yafi ka cikin ƴan uwanka masu wa'azi ka sani, cikin ƴan uwanka masu karantarwa ka sani, sai dai zuciyarka ta hana ka faɗin gaskiya. To wannan kuma sai ka koma gida kai sai isti'aza, kana neman tsari daga shedan, shedan ke so ya halakar da kai. Amma in kana son gaskiya, ka san wani ya fi ni fahimtar kaza, sai ka bar masa kaza ya karantar. Wani ya fi ni iya magana kaza, sai ka bar masa kaza ya magana a wuri kaza. Fage kaza na wani ne, sai ka bar wa. Ka haɗa ka kaɗai ba zai iya yiwuwa ba. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسهرا. وأن حديث دي إمام البخاري إمام مسلم سكر وسجد قد إما في الصحة. ابن عبد البر يا أم بشوت مغنى دقى يحيى ابن أبي كثير دنقني دات مغنى دي. مسمى إذن دات مغنى مسلم ياي بك ياي أنفالي تتوجن أنني منجي سكاني متعلي. Yazo kitsawa magana ya ce wane yake, ya kitsawa magana ta ƙarya ya sa mata riga ta gaskiya, ya ce abinda ya sa aka sanya shi a cikin babin sihiri, a wani lokacin ma ya fi sihiri barka. Ya ce domin da daɗin magana za ka iya lalata gari guda, za ka iya lalata ƙasa guda da wannan annan neman. In kana da fasahan harshe kawai, kina da iya harshe a yamakon ki lankwasa harshen wajen karatun Qur'ani da yawaita salati da zikiri, sai ka lankwasar da shi wajen iya kitsa ƙarya da haɗa gulma tsakanin mutane, mutum na iya ƙona gari guda. Yace kai mutum na iya ƙona generation guda, aljilu bi kamili, alqarnu bi kamili. Yace yufsidu an-namamu wal kazzabu fi sa'atin ma la yufsidu as-sahiru fi sanatin. Yace mai annabi manci barnar da zai a awa ɗaya, abinda mai sihiri ba zai iya bane a shekara guda. Don kusan munin abin cikin addini. Saboda haka duk wanda Allah bai wa fasahan harshe, to bai kamata yi amfani da abin, wato baiwa ce wanda ba kowa Allah ke ba ba. Cikin mutum goma da wuya ka samu mutum da fasaha guda ɗaya, kai sai ka haɗa ɗari kafin ka samu guda ɗaya wanda yake shirye magana. Sai wani ya tashi ya awa guda magana da zai faɗa, sai wani ya ce duk abin da yake so ya ce muku kaza ne da kaza ne cikin minti goma ya faɗa, kuma ku fi fahimtar sa sama da mai awa ɗaya. Kaga baiwa ce daga Ubangiji kenan. To wannan baiwa da Allah ya baka, sai ka amfani da ita ta hanyar ta dai, kar ka amfani da ita ta hanyar banza. Daga cikin malamai akwai wanda Allah ke baiwa wannan, daga cikin siyasa akwai wanda Allah ke baiwa wannan, da wani gari banza akwai wanda Allah ke baiwa wannan, sai ya roƙo da ita. Ga fasaha, ga daɗin magana, amma sai zanto maroƙi wajen taron ɗaurin aure ko suna, ya yi ta magana ya burge mutane, ba a son ya daina. Ya iya tsara magana ya ɗauko ta ya kitso ta ya ɗauko nan ya dire, ya iya zuga mutane. Yanzu wannan basirar da ya yi amfani da ita wajen hadisi suratul Baqara, dan Allah mai kake tsammani? Ko wajen hadisi suratul Ali Imran, ko hadisi suratul Nisa? Ai da ba haka ba. amma sai amfani da sirrinka makaman banza dan giwa to ran giwa jikan wane ne ya bata kansa lokaci ya bata jama'a lokaci yanzu ga mutane su yi ta'addanci wa Allah ta'ala Allah ya sare mu fihi masail a cikin wannan babi akwai matsaloli al'ula anna al'iyafata wattarqa wattiyarata min aljib lallai wato al'iyafa shine zaburar da tsuntsaye da nufin neman sa'a wattarqa ko zane akan kasa wattiyara da tanfi min aljibti wannan duk suna cikin sihiri athaniya mas'ala ta biyu tafsir al'iyafati wattarqa wattiyara fassara waɗannan kalmomi guda uku mun fahimci wannan a cikin wannan babi menene ma'anan al'iyafa me ma'anan at-tarq wattiyara athalitha mas'ala ta uku anna ilma an-nujumi naw'un min as-sihri ilmin taurari da ma'anar yin duba da taurari wani nau'i ne daga cikin nau'ikan sihiri ar-rabi'a mas'ala ta hudu anna al-uqada ma'an nafas min zalik yin kullakulle tare da yin tofi yana cikin wannan nau'in na sihiri din as-sadisa mas'ala ta sida anna min zalika ba'd al-fasaha al-khamisa kai mas'ala ta biyar anna an-namimata min zalik yin an-namimanci ma nau'i ne daga cikin nau'ikan sihiri sai da kafirci ba ko as-sadisa mas'ala ta shida anna min zalika ba'd al-fasaha yana daga cikin nau'ikan sihiri din nan kuma wani sashi na fasahan harshe a yauce idan an yi amfani da shi ta hanyar janye mutane daga gaskiya akai su fata ko ta hanyar gulma da ata husuma tsakanin mutane to wannan shi ma zanto nau'i na sihiri irin sihiri wanda yake mazmum kenan amma idan an yi amfani da fasahan harshe dan jan mutane kan gaskiya to ko da an sanya abun sihiri min haythul lugha wannan ta fuskar lugar larabci kenan amma bai zanto ba abin dargi tunda kai amfani da fasahan harshe wajen tsora mutane kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka fada na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuban harshe Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallam mubaraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum ko yana cewa wai masu ilimin taurari sun ce akwai duniyoyi guda tara shin haka ne farko dai ni ban da ilimin taurari ballan tana iya ce maka haka ne ko ba haka bane ba amma na karanto maka abinda malamai suka ce game da ilimin taurari din wanda yake na gaskiya ko in ce wanda shari'a ta halatta a neme shi har malamai suka ce yake zama fardhu kifaya da kuma wanda yake na farna to amma maganin cewa duniyoyi guda tara ne bani da wannan ilimin da zan tabbatar maka cewa haka ne ko ba haka bane ba karka dauka cewa maganar su duniyoyi dole a samu duniya mai ginanniya irin wannan tamu wanda take da birane da garuruka da kasashe da hanyoyin sadarwa da ababai na sufuri motoci da jirage da meye da sauransu yawanci sukan hada ababen da suka yi tarayya wajen rayuwa a wuri guda a matsayin duniya mai zaman kanta kaga aljanu sukan dauki su a matsayin duniya su ce alamul jin duk da cewa a cikin duniyar mu suke zaune sukan dauki mala'iku wanda suke wata duniya daban alamul mala'ika alamu kaza baya ga wannan kuma dangane da sama kuma sukan karkasa duniyoyinta yanzu kwanan baya sun gano duniyar ma su dan Allah su gani su mala ta ku fita waje sun gano duniyar ma wanda take wata duniya ta daga cikin duniyoyi wanda ba su gano ta ba sai lokacin da ya wuce kadan da ya wuce baya dan haka dai a takaice ba zan iya tabbatar maka da cewa taran nan gaskiya ne ko ba gaskiya bane ba wannan yake cewa wai yana tambaya game da aqidun Shi'a da Murji'a da Khawarij da Ahlus Sunna akan azabar kabari shiga da fita wuta inda Allah subhanahu wataala yake a wannan ba tambaya ba kai ne ba latta ce wanda kila za a yi guda uku kuma duk wanda yake zuwa nan gurin ya sha jin mun ya faɗin waɗannan matsayi ko masu kasar tambaya ya ce da Allah yana son a taɓa faɗa masa a ba shi kasar ɗin da ya an taɓa magana game da azaban kabari matsayar ahlus sunna game da ita da yin matsayar sauran mazahib kuma wanda ba na ahlus sunna ba matsayin shiga wata ko fita wata wannan wani abu ne da yake yau mai mutu a cikin karatu sai dai kawai mu ja hankalinka akan ka ci gaba da zuwa karatu za ka ji wannan a wani darasin da ya shafi wannan insha Allah wannan kuma yake cewa wannan tambayar ma an shayanta hukuncin wanda zai je wurin malami ya ce masa addu'a
malami ya zauna baya da wani aiki sai addu'a mutane su zo dan bukatunsu, wannan sai roka mun Allah kan bukata kaza, roka mun Allah kan bukata kaza, wannan baya cikin abin da ya tabbata daga ayyukan sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in. Amma cewa taimaka mun da addu'a kan bukata ta, kai kuma baka rike wannan yin addu'a din ya zanto sana'arka ba, wannan wani abu ne wanda yake halattacce ka ce wani taimaka mun addu'a kan bukata ta iri kaza, ina son yi kaza, ina son yi kaza. Amma a samu wata mamutsu bangare na mutane wanda su ba su da aiki sai yin addu'a ga waɗansu, kuma a yi tsada da su a biya su su yi ko sauke Qur'ani ko waɗansu bukatu, to wannan baya cikin ayyukan salaf. Kuma wannan su ne suke buɗe kofofi na yin subbu da sihiri da laƙari, saboda haka ya kamata a rufe wannan kofofin. Wanda ya hukunci idan an ce tabarani ya ruwaito a cikin Al-Kabir ko a cikin Al-Awsar ko a cikin As-Sijjar, idan Imam Tabarani ya ruwaito hadisi cikin Mujam sawa'un Al-Kabir ko Al-Awsar ko As-Sijjar, baka da ikon da zaka inganta shi ko ka daifanta shi har sai ka koma zuwa ga sanadinsa, don bai shartanta cewa hadisi sahihai kawai zai kawo a cikin waɗannan littattafai nasa ba. Ka iya samun hadisi sahihai, ka iya samun daifai, ka iya samun daifin jiddan ma, bai wa ka samu maudu'i a ciki. To da haka kawai ka ce tsabarani ya rawaito hadisi, baka biya mai saurare bayani ba, har sai kai bayanin ingancin hadisin. Wannan kuma ta hanyar komawa kan sanadin hadisin kai da kanka, ko ka dogara da maganganun malamai da suka leka sanadin hadisin a da da yanzu, tunda akwai kutub na takharijat kamar littafin Nasabul Raya na Imam Zaila'i, kamar littafin Talqis al-Habir na Imam Ibn Hajar, da sauran littattafai da suke komawa kan sanadin hadisi su yi magana kai don su tace maka, tunda kai baka da makamin da zaka tace, baka da makamashi a hannunka. Ko kuma irin littattafan shi Sheikh Nasiruddin Albani da su Sheikh Ahmad Shakir Allah ya kai shi da gafara, da sauran manyan malaman hadisi na wannan zamanin da suke rubuce-rubuce a kan fannin ilimin hadisi, ka koma kan littattafansu don su fayyace maka shi wannan hadisi. Farko idan aka ce Tabarani ya ruwaito, sai ka ga annabi ne ya zo, ya zo ne a babin aqida ko babin fiqh. Idan ya zo babin fiqh ne, to alwala ne ko tsarki ne ko wanka ne ko menene, sai ka koma babin da kake tsammanin zai zo a wannan babin, sai ka samu an yi bincike a kansa an tace maka. Wannan kuma dole kenan sai in mutum yana da waɗannan littattafai, saboda haka duk mai koyarwa dole ya zanto yana da makamashi na littattafai, shi ya saya da kansa ko su waɗanda yake karantarwa su dinga taimaka masa da littattafai. Idan akwai lokacin da ɗalibi ko mai wa'azi mai karantarwa zai ga littafi a kasuwa amma ya fi ƙarfinsa, kuma inda zai same shi zai amfani dubban jama'a ne, ba mutum ɗaya zai amfana ba kansa kaɗai zai amfana ba, dubban jama'a masu sauraron shi zai amfana. To amma yawanci kan mutane bai waye ba game da wannan, kuma wannan yana cikin sadaka jariya wanda idan mai kuɗi ya gane ya yi ta, wato za ta amfani shi ƙwarai da gaske. Domin ɗalibin da baya da littafin da zai karatu, gashi Allah ya bashi basira da harshen larabcin da zai yi, kuma jama'a su fahi ɗin tuta da shi, ka taimaka masa da littafin, wannan ba ƙaramin sadaka jariya ba ne ba. Abin da zai karanto ɗin nan ba shi kaɗai zai amfana ba, dubban mutane da ɗaruruwa. To amma yawanci a wannan nahiya ta mutane kansu bai waye da wannan ba. Mun sha gani a Madina irin masu kuɗin da za su zo su ware wani yanki daga cikin kuɗinsu, ba wai kuɗin zakka ba, kuɗi ne wanda suna tsananin son shi yadda kai ma kake son kuɗinka, amma sai su ware 20,000, 30,000 su ce a sai littattafai a bayar waƙafi da ɗalibul ilimi a riyal fa 30,000, wani 50,000 ya ware je ya sai Fathul Bari, ya sai Sharhul na Imam Muslim, Imam Nawawi, ya sai Majmu'ul Fatawa na Ibn Taymiyya, Al-Majmu' na Imam Nawawi, ya sai littattafai masu kima masu tsada wanda ɗalibin ilimi ba zai iya saya ba, a zo a raba wa ɗalibi da su. Akwai lokacin da waɗansu masu arziki suka rinka sayar littattafai, ba su raba su sai daidai lokacin da ake yaye ɗalibai daga jami'a, kowa zai koma ƙasar. Sai ka je ka yi bayanin kanka, ka nuna takardar shaida ka gama jami'a, sai a baka wannan littafin kyauta wanda in ka zo nan kasarka ba za ka iya saya ba, kuma a baka kuɗin awo. To kaga wanda suka san ƙimar ilimi kenan, kuma suka san me suke yi, nema suke me za su yi wa addini hidima. Ni tunda Allah ya kawo ni nan kasar, mutum ɗaya na taɓa ganin wanda ya kwatanta wannan shine wani bawan Allah Alhaji Rabi ɗan Taduwa, malamansa da ke maraɗi sai su rubuta littafi su baki, wannan ya ce Fathul Bari sai zo nan kaso kurmi sai ya kai musu, wannan ya ce Muslim na Imam Nawawi sai sai ya kai musu, wannan ya ce kaza zaki Umara ne kullu na cikin jigilar littafi. To wannan ba karamin alkhairi bane ba, wallahi akwai mutanen da suka bani kyautar littafi wanda har in dai mutum ya taɓa bani kyautar littafi sai ji ba na iya manta shi. kyautar littafi sai in ji ba na iya manta shi, amma ka iya bani kyautar wani abu no me in manta da kai sati ɗaya ma na manta da kai wallahi, amma littafi ba na iya manta saboda ƙimarsa da daɗinsa. Kullum ka karanta shi sai ka shi wa mutum albarka. Akwai ɗan uwa tun kafin in sun tafi Saudiya ina sauraron wani katsan na Sheikh Muhammad Salih bin Usaimin, sai nake dina tabbatar da reference littafin Zadul Ma'ad fi hadith Sirrul Ibad. Wannan uwa zai tafi umara ya ce malam ko kana da sako, nace sako na ɗaya ne ba wai yadi ko meye nake so ba, da wani littafi Zadul Ma'ad fi hadith Sirrul Ibad. Sai je soki mai juzu'i biyar ya kawo min, wallahi har gobe ba na manta da shi, duk lana da na buɗe littafin sai na masa addu'a ko da harshe ko a zuciya. Saboda ɗumbin ilimi mutum ya samu a cikin littafin, to galibi masu arzikin mu kansu bai waye kan wannan ba. Wani ma sai ga baka littafi dan me a sai littafi 5000 dan littafi kiga ne yake dan me me ya zafi a cikin har zaka sai littafi na 5000. Na gani ka yi hakuri mana, to na gani ai ku yi hakuri. Wanda yake cewa meye waɗanda suke cewa wai idan mutum ya yi mafarki iri kaza to alheri ne, idan mutum ya yi mafarki kuma iri kaza to sharri ne, wannan duka makama ne. Mafarki iri biyu ne, ko ka ga alkhairi ko ka ga sharri. Akwai mafarkin da za a ga alkhairi ciki, wani lokacin har kana tashi sama a cikin mafarkin alama ce ta alkhairi, wani lokacin ka ga ka samu wani abu da kake neman samu a cikin mafarkin. Annabi ce irin wannan mafarkin na alkhairi bushara ce Allah yake nuna wa mummuni, ko ya nuna masa ko kuma ya sa wani ya masa mafarkin, kaga wani ya maka mafarkin alkhairi zo baka labari. Annabi ce wannan bushara ce, dan haka ma Ibn Kathir ya kawo wannan hadisin karkashin fadin Allah ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa qalu takun lahum albushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Sai ce albushra din nan shine ar-ru'ya as-saliha yaraha al-mu'minu aw tura lahu, kamar da hadisin Annabi nuna mafarki na gari da mummuni zai gani ko a gane masa. To wannan a idan mutum ya ga mafarki na gari wannan bushara ce kamar da hadisin Annabi nuna. To kuma kar mutum ya labarta wa kowa sai wanda yake kaunarsa wanda ba zai masa hasada ba, haka Annabi shirya su. Idan ka ga mafarki na sharri kuma to wannan daga shaytan ne, sai kai isti'aza ka nemi tsari Allah ya kiyaye ka daga sharri shaytan, shine kawai magana ta kare. Kar ka fassara cewa ai to kaza zai faru kenan, a kawai shaytan ne yake so ya wasa da hankalinka, isti'aza ka nemi tsari daga sharrin sa. Wannan haka hadisin Annabi ya nuna. Wannan mai tambaya wanda yake mun sata tsanto ta karshe, mutum biyu suka yi wata koma uku wanda ke nuna suna yawan karanta littafin Mukhtarul Ahadith An-Nabawiyya. Yace akwai wani hadisi da zai cikin littafin Mukhtarul Ahadith An-Nabawiyya, ma'anar sa cewa idan kun ga surayya wata tauraruwa a sama din nan, to manoma su sakankancewa shukar su cewa wato za su samu damana mai alkhairi wai in sun ga surayya. Wannan hadisi ba ku riga kun rubuto shi ba, a irin wannan idan kun ga hadisi irin wannan kuna so za ku yi tambaya a kansa inganci ko rashin inganci, to sai mutum ya rubuto hadisin da kuma faɗin waye ya ruwaito shi. To wannan sai bayar da dama mu yi taimakekeniya da juna mu koma wajen binciken hadisin cewa ya inganta ko bai inganta ba. Yanzu ana haka kuka kawo shi, duk wanda suka rubuta suka da haka suka rubuta hadisin ba maganan wanda ya ruwaito shi, wanda ni ban taba jin hadisin ban taba ganin sa ba, amma abinda nake sansana karkashin hadisin cewa bai inganta ba, sai dai wani abu ne da ba za mu yanke ba. Abinda muke so wanda suka rubuta tambayar daga nan zuwa lokaci na gaba su rubuto mana shi da kuma cewa ga wanda ya ruwaito shi, sai mu koma mazanul hadisi, sai mu kafa hujja, sai mu yi magana kan hukuncin sa in sahihi ne bisa ga hujja, in da'ifi ne bisa ga hujja, ba kawai ta hanyar tartifatu ba, dan ilimi amana ce. Wannan shine abin da nake nema daga su waɗanda suka rubuta wannan tambaya. Daga ƙarshe kuma akwai nasiha da nake so zan yi mana waɗanda suke sauraron karatu, kaga mutane sun zo suna sauraron karatu suna surutu, wannan baya da daɗi ko alama, sai wannan ya ɗauki hakuri mallam. sai wannan ya dauke hankalin mutum daga abin da yake so ya faɗa jama'a. Kai ka shiryo karatunka, lokacin da ka karanto ababen da ka karanto din nan kila ba za ka iya faɗin su duka ba, ka tsara wanda kake ganin su ne lokaci zai baka dama su shiga, kuma ka tsaro irin bayanin da kake zai in kai alal akalli kake 60 na cikin masu sauraron ka su fa'idan tu da abin da kai. Sai wannan ya zo mika wancan kasar, wancan mika wannan littafi, wannan na surutu da wannan, wannan na kallon agogonsa, duk su ɗauke maka hankali su ana ka sakar. Kana son ka jawo aya, mutum ba zai saurara bai ji ita kake nufi ko ba ita ba, ba ka sa kai ba, ba ka kare kai ba, sai ya ci gyaranka. Aya ba ka gama jawo ta ba mutum na cin gyaranka. Wannan ba sifa ce ta ɗaliban ilimi ba ko alama. Ya maimaitu, ya maimaitu, kuma na ce yin ishara ta hanyar kalli mutum ka ɓata rai, amma ba ku ganewa, wai sai an ce wane. Wai Laraba suka ce shi al-ladib taksihi al-ishara, mai kaifin hankali ishara kawai za ka yi ya fahimta, amma galibinmu wai sai in ka nuna mutum ka ce wane me yasa kake kaza, wannan kuma sai ka zo da shi cikin jama'a ka sa du'a ita masa abin nan, wannan ba shi ne manufar ba. Don haka majalisar ilimi yadda ake, lokacin da mutum ke karantarwa wajen istishhadi da aya ko hadisi, ya iya furta ta daidai, ya iya furta ta ba daidai ba, kar ka ɗauka cewa mai koyarwa ba zai kuskure ba, amma bari ya kuskuren sannan ka ci gyaransa. Mutum ya jawo aya kai kuma ka taske ta ko ƙarasa, wannan bai da amfani. Ka bari sai in ya gaji ya sai ce ya ne aya take, sai ka tuna masa wannan ya tuna masa, wancan ya tuna masa, wannan shine abin da ya fi dacewa. Ka iya wa mutum ya furta wata kalma ba daidai ba, kuskure kyalai ce kai karshen hadisi, kyalai ce har ya gama fassara ka ga bai faɗa ku ba, sai ka sanar da shi tunda abin ana yi a kasar don saboda kar a wuce abin a haka ya tafi haka. Amma mutum da ya ja hadisi bai gama furta kalmar ba, sai wani na nema shi gyaran sa kai. Koyarwa din nan aiki ne, ba za ka gane haka ba sai lokacin da kai ka samu kanka irin wannan matsayin na karantarwa, ba wai araha ba ne ba. Lokacin da mutum ke yi kana daga gefe, tunda kai dan kallo ne ba kai kake kada kalangun ba, ai ba abin da ya fi daɗi irin ka taka rawa. Amma kaga idan aka zo mai kada kalangu har da gumi yake fa, duk shi yake jin jiki. Amma kana daga gefe baka san me ake ciki ba. Kuma duk koyarwar da muke a nan gurin ba wai alfahari ba, kokarin da muke muga kowane irin abu mun tsora shi a nisabin sa. Dan kawai Sheikh Muhammad bin Abdulwahab ya kawo hadisi a nan, bana sallama masa, suna koma littafan hadisi da suka inganta ko suka raunana, don ya faɗi kalma ba ma sallama masa, sai mun koma inda ya je ciro ta mu ga cewa haka take ko ba haka take ba. Ina fata an fahimta. Zai kawo kalma ya kawo hadisi ba tare da wasali ba, kalmar ya kasance wasalinta zai iya ihtimalin ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza, dole sai mun koma ruwaya mun ga yaya aka wasalce ta. Idan baka koma ba kai sai ka furta yadda take ba daidai ba. To kaga duk wannan aiki ne wanda yake ba karewa ba. Kar ku dauka cewa yau za mu yi kitabut tauhid kawai, sai yin zaro kitabut tauhid, da yau kitabut tauhid sai yin haka an karkade kular sai kawai mu zo kitabut tauhid ai na muka tsaya muna ta musu ni da kuma mun ta inda muka tsaya, ba haka ake ba. Yanzu idan kuka lura, ku lura da littafin da waɗanda suke abin nan, za ku yi ta ganin malam rikemin takardar nan, za ku yi ta ganin ta alikat wanda na rubuta da biro na, duk inda na ga wani abu a cikin wani littafi abinda na haddace in haddace, wanda ban haddace ba kuma in rubuta shi nan, amfanin rubuta a nan nan da shekara biyar in zan sake maimaita littafin a wani wuri, wannan abin da ke rubuce ba sai na sake komawa na ciro shi a wani wuri ba, ina barci na zan tashi daga barci kuma yanzu an karantar da shi. Yanzu kaga ko za ka sayi wannan littafin, kaga yadda yake haka din nan, ka sayi shi naira 2000 ban sayar maka ba. Yanzu ba shi ne kitabun tauhid da ke hannun kowa ba a cikinku, kilma na wani daga cikinku ya fi wannan kyau, ga shi nan gurin a yage ki. Amma saboda me? Saboda abin da na tara na ilimi a nan da nake tsirowa a sauran littattafai, wanda wani sai na yi nazari na awa biyu awa uku kafin in tara su, kaga irin nan, kaga irin nan, duk da biro na rubuta talikat a gefe, irin nan irin nan. Lokacin da na sauke littafin sai zanto karuwar da na yi ta fita ku nesa ba kusa ba. Ku kawai ina fassara muku daga Hausa daga Larabci zuwa Hausa, ni kuma nan gurin ina karuwa da sharhi, wani hadisin ma babu in karo shi a nan gurin don ya dace da babu sharhin. An zo wani malami ban san kowa ba, in koma littafin da suke bayyana shi ne wani ahe bai shi duri kaza, ilimi iri kaza, in rubuta a nan daga dogaci, duk ba shafin da zaka buɗa da waya ba ga irin wannan ba, wani lokacin da fansar, wani lokacin da biro, don kan rikogi duk ga su nan gurin. shine fa aikin ba wai kawai har kawai mutum zai kasance littafi ya zo ya ci gaba da karanta su ba. To amma wani shi littafin da ke wurinsa ilimin yan kaso kurmi suka yi gyara, yan kaso kurmi su yi hakuri da Allah suka buga shi wani harafin an ɗauke shi a can wurin ba an sa ya wurin ya an sa ta dugo uku da ka karanta da cin yaranka kaza ne kaza ne ya san kai na ka koma ba. To gaskiya wannan baya da daɗin ko alama wannan halayyar ba za ta ƙarfafa mai karanta su ba kullum rage masa himma take. Majalisi ne ilimi, majalisi ne na ladabi, majalisi ne na da'a. Ana yin da'a don muhimmancin ilimin, don kimanta ilimin. Shi ilimi ko don lokaci ana so a mai da shi abu ne mai kurjini, abu ne mai da'a. Yasa Imam Malik yana zaune wani lokacin idan aka yi akarmaka Allah ka za sai kalle ka kawai ya yi shiru ka gama tambayar ya yi shiru da jama'a su yi shiru duk a kalle ka ka haɗa gumi ya ci gaba da hadisin sai banza da kai saboda ba ka da da'a kawai ana magana kaza akarmaka Allah ba zai saurare ka ba. Shine mai waka ke cewa ya abal jawaba fala yuraja'u haibatan wasailuna nawakisul azqani izzul waqari wa izzu sultani tuqa fahuwa al-muta'u wa laysa za sultani. Yace da gangan zai ki ba da ansa ko ba ya sa saki mini tambayar ba saboda kurjinin da Allah ya baki. Wasailun nawakisul azqani duk masu tambayar kuma kowa sai ya sadda kansa shiru. Yace izzul waqari izza ce yake da ita ta nutsuwa wa izzu sultani tuqa izza ta takawa fahuwa al-muta'u yace shi ake bi walaisa za sultani alhali kuma ba wai mulki gare shi ba. To har kullum ilimi kimanta shi ake idan mutane suka kimanta kai mai karantarwar kai sai ka kimanta shi ka san wahalar da ka sha wajen neman sa ka san ka ci kanzo ka san ka kwana a waje ka san ruwa ya ma duka ka san an raba ka da iyayenka shekara uku ba gansu ba kowa ya more da uwa da uba sai kuma ka sha fama da maraiki tsawon lokaci a wannan ko bayan lokacin ka zo za ka amfanar sai kuma ne zo haka kawai garan datsam zai fa'idanta kuma haka kawai ba tsari ba ladabi ba da'a sai kuma sai ka kyale shi ka hukuma ta shine ka haramta masa shi. Shine Imam Shafi ke cewa haqqul fa'idati Allah tusaka illa limubtaghiha yace haƙƙin ilimi ne karka bayar sai ga wanda yake cikin ruwansa kuma yi ladabi wajen karɓarsa. Idan mutum yazo garan datsam in ma ka bashi ansa din sai ka bashi rabin ansa ka manta da shi yume sai me. Amma idan mutum ya tambaye ka tambayar da kana so kai kanka abin wallahi riban ka ce ka tambayi malami lokacin da yake cikin nishaɗi saboda sai baka fa'idoji da yawa wanda in ka zaka je ka bincike baka san inda zaka leko su ba. Amma in kai garan gatsam sai a da Allah barna wadata akhir mukalla irka danti a da Allah ga a wallahi yanzu nan to sai baka kai ma yanzu ne irin butsura maka ba wata fa'ida da tafiya haka duk mu gane wannan ba saboda haka dan Allah a kiyaye. Wa alaikum salam. Na tabbatar ta liki zaka yi. Na tabbatar ta liki zaka yi. An so sama inda yake ba kai kai ne da ba kai. Fatimu. Eh ba na.
Na san ta ji gowa. Eh? Irin wannan. Eh akai da wallahi ka kai. Ya mu ta kai ji da ma shi da ya kai.
Gaskiya wannan rashin da'a ne wallahi tallahi ba shi ne da'a ba. Da Malam Dr. Ahmad ke yi zai ji cewa lallai yana gama da irin wannan karansa yan. Da ya dan binciko ayat sun ruwa kuma yanzu da aka fara ka san da ba ana sahih al-bukhari ba maganar wannan sahihi ne wannan dhaifi ne amma da aka fara sunan tirmidhi akwai wanda zai sai muzakara akwai wanda zo karatun nan na malam abdul hafiz an ce hadisi kaza kaza ne da masu jabiru hadisi an ce dhaifi ne sai su je tangulan suna gaba a wajen malam dira suke malam ya dawo ya jiru sai su yi dariya dhaifi ne fa shi ya riga su ganin dhaifin ne amma ba lalle ne sai ya faɗa ba saboda wata hikima ta karanta suwa taron da yake tare da shi da kuma dubban mutanen da suke ji a talabijin da rediyo ko da abu zaifi ne akwai lokacin za ka shigar da shi ba kamar kai yadda kawai za ka haɗu kai da abokin ka ce zaifi ba ne kawai fahimtu sai an tashi maganganu ba wai gaga ake ba ta fuskar ilimi wai yanzu idan ka gano cewa malam yayi kuskure to sai aka nada ka sarkin malamai kai daga nan kuwa har yanzu fa shi yana nan a malamin sa kai kuma kana nan a yadda kake gobe ka sake koma ka gano yayi kuskure ka zo ka gano nayi kuskure ka zo ka gano malam Abdulhabi yayi kuskure ka gano malam wani yayi kuskure daga nan dai kai dai ba za ka daka sarkin malamai ba kana nan a yadda kake kuma ba abinda za ka karkan ka da CCTV baya ai ya isu mutum alfahari ka gano to yau da yayi kuskure daya sauran da abin da ya faɗa menene idan ka tashi ka ran magana sai dai ka faɗi wannan kuskuren ba za ka faɗi wannan sai dai din ba kuma yanzu akwai adalci a wannan ba ba adalci a wannan ko ba lalle bane shi malami idan aka ce mutum na karantarwa dan bai san komai ba fa ya san wani bangare ne na karantarwa baka cewa ya san kowane sako na ilimi Imam Malik bin Anas yake cewa akwai malamin da nake zuwa wurin sa karatu tun daga azhar ai tun daga safi har akai kusan azhar ina karatu a wurin sa yace bana rubuta hadisi ko daya dan na san shi ba malamin hadisi bane yace amma abin da nake koyo a wurin sa hikimar wa'azi da takawa yace amma hadisi bazan karba ba rashin sanin sa da hadisi bai sa ya muna dawo ko ya zage shi kuma kullun sai ya je yace abinda nake koya hikimar wa'azi da takawa yace in ka kalli safar da kai bawan Allah yace amma hadisi ko dai ba zan rubuta ba a wajen sa ko wanda akwai abinda zaka dauka a wajen sa sai ga mutum ya tsara fannoni daban-daban ka gare da wannan fannin ka gare da wannan fannin ka gare da wannan in kuskuren sanatan gure yace kuma yasa zai haramta maka sauran bangarorin ai kai hasara kai ne kai hasara ba shi ba to da haka dole ne ɗaliban ilimi sai ana bin abin sa ba a garaje ake ba gaggawa ake ba ba a garaje ba a gaggawa kuma dole sai an bi abin bisa ga da'a bisa ga tsari da sauran sai ga Allah ya sanya maka albarkan ilimi cikin kankanin lokaci ka fahimci abu mai yawa amma da zaran kaga kai abin da kake bukata wane ya kuskure wane to sai ya zanto yanzu ka dana ma bibitan alkhairin sa kamar yadda kake bibitan mai kuskuren sa to kuma wannan kuskuren kai ka gano kuskure ne tun kafin ka je da ka je kuma shi kake jira ya faɗa duk abin da yake faɗa na alheri baya kama kwakwalwarka sai lokacin da ya zo wajen da ya kuskure sai kai dariya ya yi kuskure ka more to kaga baka karu ba kenan kai a wannan wurin dan ka gano kuskuren sa ne dama can kuma abin da ka sani kafin ka je sabon ababen da ya daidai kuma dama kai zuciyarka ba ta da istidadi na tafi karbe su to sai zanto hasara kai a cikin neman ilimin ka akwai sanarwa guda biyu sanarwa ta farko yan kwamiti idan sun tashi na wannan masallaci kamar yadda ka faɗa za su taro a yau wanda aka rantsar sunayen su gaba ɗaya ana da bukatar taro a nan a farfajiyar masallaci bayan an tashi ko malam Abdulhabi ya ce a faɗa babu uzuri ba gabatar da hanzari ko uzuri kuma shi ma gashi ya zo ma a tsohon gaba yanzu haka sannan na biyu kuma idan Allah ya kai mu gobe akwai lecture da aka ce za a gabatar bayan sallar isha'i ne bayan sallar isha'i wanda za a yi ta ne a kawon kudu wato a gobe litinin kenan lokaci shi ne bayan sallar isha'i kawon kudu wanda zai gabatar da lecture sai malam Abdulwahab Imam Ahlus-Sunna wal Jama'a ni kuma zan yi masa rakiya wajen gabatar da lecture kenan sannan kuma GB idan Allah ya kai mu shi ma bayan sallar isha'i wato bayan mun kammala karatun sifar salatin nabi a nan gurin za a je rijiyar lemo wannan walima ce za a gabatar shi kuma waɗanda ake sa ran za su yi bayani a wajen akwai malam Yakubu Musa daga Katsina akwai malam Abdullahi Pakistan limamin masallacin Tudun Murtala akwai malam Abdulwahab Imam Ahlus-Sunna wal Jama'a sai kuma ni mai gabatarwa bayan sallar isha'i kenan to amma dai an san dai mun fadakar walima daban wa'azi daban ko mu dai zamu je walima saboda haka sai a tanada ababen da yake na kayan tanda-tanda da laki-laki wannan sunnar ta walima dole sai an matsa an rayar da ita kana je a yi ta wa'azi har sha biyu ko mutane su dawo gida suna jin yunwa walima zamu je a fara cin girki a koshi sannan kuma wanda yake sai zuwa zai tsaya saurara wannan shine gaskiyar labari GB da Allah ya kai mu a rijiyar lemo an ce layin yan samoga rijiyar lemo layin yan samoga haka aka rubuta ina ji idan an tashi daga karatun jibi sai kala kwatance sosai ga wanda bai san layin yan samoga ba assalamu alaikum